Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Niger din za ku iya kama mu a tashoshin FM din amfani sarauniya da kuma niya. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma 21 ga watan Maris din shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan ciwon koda.
Haka yake Zara, kin san wannan ciwon yanzu ya addaba mutane da yawa a Afirka duba da irin yadda ciwon suga da hawan jini ya zama ruwan dare, kuma duk mutanen da suke fama da waɗannan cututtuka akwai yiwuwar za su iya samun matsalar kwada wanda har zai iya kai su ga kwadar su ta daina aiki. Dan haka ne yau za mu gayyato likita domin yayi mana bayani akan ciwon koda, sannan wakilin mu Abdulwahab ya tuntubi jama'a akan ra'ayoyin su na ciwon koda.
Haka ne, ku kanku masu saurare za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku tambayi likita. Lambar mu ita ce alamar tarawa wato plus 1 202 205 2655. Amma kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san alamomin ciwon koda da illolinsa da illolin da ke tattare da ciwon, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Haka yake Zara, to ga Umar Adamu Katagum inda shi kuma da ya ce waye sako na musamman yau da gobe, na cika shekaru 4 da fara turo muku sakonni a wannan shiri na yau da gobe, dan haka jinjina a gare ku, ina muku fatan alkhairi domin na karu da abubuwa masu yawa, sannan zan ci gaba da kasancewa da ku.
Sai Adamu Muhammad bin Nasara tare da Mansur Baba Wuro na fada, inda suka ce yau da gobe dan Allah ku tambayo mana likita wai shin da gaske ne wannan cuta ta koda tana da alaka da cutar hawan jini, sannan kuma wai ba ta da magani kwata kwata?
To likita na nan tafi duk zamu ji dai. Sai Musa Maina Kandulwa Bukar inda tare da Jambuto Malam Gwani Kandulwa Bukar inda suke cewa assalamu alaikum VOA Hausa, gaskiya mu dai bamu san sani ba samsam.
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna inda yace yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya dai yau kam wannan tambaya ta fi karfi na, amma zan kasance tare da ku ta radio domin jin cikakken bayani.
To sai Anas Muhammad Warawara baban Bilal inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe. Haƙiƙa ciwon koda babban ciwo ne da fatan masana za su yi mana cikakken bayani dangane da cibiyar.
Sai Shehu Adamu Rajau inda yace gaskiya ni dai ban san alamomin wannan cuta ta koda ba, amma dai na san cewa tana da illa domin duk wata cuta na da illa. Fatan mu dai shine Ubangiji Allah yayi mana katanga karfe daga kamuwa da dukkanin wata cuta, amin.
To sai Ibrahim Salisu shi ma cewa yau da gobe haƙiƙa cutar koda wata cuta ce mai matukar illa a rayuwar dan Adam, dan haka muna tare da ku ta radio domin mu ji cikakken bayani daga likita.
Sai Muhammad Bako Jatkori da Magaran inda yace ciwon koda ciwo ne wanda ke shafar koda, alamominsa sun hada da fitsarin jini da yawan ciwon ciki wani lokacin ma har da amai babbar illarsa shine in ba a gaggauta aka je asibiti ba yana iya halaka mutum har lahira. Allah ka ba marasa lafiya lafiya amin mu kuma ka kara mana lafiya
to amin summa amin sai Isa Nura daga Gingimi Allah sana faɗa mun sunan garin daidai inda yake cewa to yau da gobe muna sauraron ku mu ji ƙarin bayani a gurin masana akan wannan cuta ku huta lafiya
sai Suleiman S Fulani Horagirki inda yace salam yau da gobe babbar illar cutar koda mutuwa ce saboda na sha ganin masu ciwon ana musu da shan koda amma duk wannan bai hana ciwon ya zama ajalin su ba Allah ya kyauta
to amin sai comrade Gama Jibrin Tamogo Tamasari to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa yau da gobe sai Allah hakika muna fatan Allah ya ƙara kiyaye mu da kamuwa da ire-iren waɗannan cututtuka da ke wuyar samun magani
sai Kadora Digaga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi da Yahaya Danno Azari inda suka ce salam yau da gobe a gaskiya muna tare da ku domin jin ƙarin bayani daga bakin likita Allah ya kare mu da wannan muguwar cuta ku huta lafiya
to sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa ni dai ba ni da wata masaniya game da cutar koda sai dai zan kasance da ku domin na ji abin da likita zai ce
sai Tahir M Tahir Jamblo inda yace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah tabbas a yau ni kan ban san abin da yake tattare da wannan cuta ba cutar ta koda ba sai dai idan mun kasance tare da ku ta radio sannan mu ji daga bakin likita ku huta lafiya
to sai Yusuf Liman Sansan inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya ni ban san alamomin wannan ciwon ba amma in Allah ya so yau zan ci daga cikin shirin ku mun gode
sai Awam Muhammadu Dumba a Niger Allah ya sa na fada daidai inda yace assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa to ni dai ban san illolin ba amma ina tare da ku kai tsaye ta radio Allah ya taimakawa ma'aikatan VOA Hausa
to amin mun gode so sai Musa Maina inda shi ma cewa assalamu alaikum yau da gobe VOA Hausa yau da gobe gaskiya mu dai ba mu sani ba sam sai dai mu jira ku lokacin abinda masana za likitocin da kuka gayyato za su ce
sai Mas'ud Mansur inda yace ubangiji Allah ya mana tsari da wannan ciwo waɗanda suke da shi ya yaye musu dan darajar alkur'ani
to sai an samu ta ƙarshe inda ta fito daga Abba Sa'ad Mahuta inda yake cewa salam yau da gobe haƙiƙa ni dai ko ban san waɗannan alamomin ba amma zan kasance da ku domin sanin alamomin
to mun gode ku ci gaba da aimsa mana tambayoyin mu
to madalla kai tsaye ta waya muna tare da likita da zai ƙara mana haske akan ciwon koda Dr. Assalamu alaikum
wa alaikum assalam barkan ku da yamma
barka ka dai ko zaka gabatar masa da kanka
okay so sunana Abdulaziz Tijjani Bako daga birnin Indianapolis Indiana a ƙasar Amurka
to barka ka dai da barka da shigowa cikin wannan shiri na
barkan mu dai
yawa to dakta kaman din da ka saurara muna magana ne akan ciwon koda to muna so mu ji yanda abubuwan suke komai dalla dalla
na'am to a farko kafin mu fara magana akan koda ciwon koda ya kamata mu san menene amfanin koda a jiki koda tana da matakan muhimmanci a jiki saboda ita take tace dukkan wasu abubuwa da muka yi mu da suke cikin jinin mu tun daga abin da muka ci zuwa abubuwan da suka rai daga suka shiga jini saboda jini yana buƙatar koda yaushe a wanke shi a cire masa abubuwan da ba su da amfani kaman irin su ƙwayoyin toxins da kuma irin su akwai sinadarai da dama wanda suke a jiki wanda ba a buƙatar su ko sun yawa a cire su kaman irin su salt kaman irin su urea da sauransu su waɗannan abubuwa ne wanda da ana ciccire su a kidney a cikin ita koda koda kuma tana tabbatarwa cewa yanayin adadin ruwan da yake cikin mutum yana nan ya zama balance ma'ana babu da yawa ba da kaɗan ba sannan kuma tana taimakawa wurin kaman daidaita wannan dan jinin mutum me ake cewa kaman blood pressure din mutum, karfin jinin mutum, sannan tana kuma taimakawa wurin hada sinadarin jini wato red blood cell, sannan kuma tana kuma taimakawa wurin tabbatarwa cewa adadin acid din da ke jikin mutum bai yawa ba. To duka waɗannan abubuwa ne amfanin ta ne. So idan ta zama babu ita ko kuma ta amfanin ta ya ragu ko kuma ta samu illa, sai kiga duk waɗannan abubuwan ba za ta iya yin su ba. Cutar kidney ko kuma nace ciwon koda kala biyu ne, ko kuma nace mafi girman dai guda biyu ne, akwai wanda yake ake ce masa acute wanda a lokaci guda yake samun mutane, akwai kuma wanda yake kaman chronic wanda a lokaci a hankali ya dinga taruwa har ya lalata kodar, wanda yake shine yawa a cikin al'umma musamman waɗanda suka tsufa. An fi samun ta waɗanda suka ɗan tsufa, amma kuma a yanzu zaki ga akwai yara ma su ma suna kamuwa da ita wannan cuta ta koda. Saboda haka ba za a iya cewa kawai cuta ce ta tsofaffi ko kuma cuta ce ta yara. Tana da alamu da dama. Alamunta na farko shine zaki ga mutum, kuma matsalar shine alamun nata yawanci ba sa fitowa sai lokacin da ta riga ta yi wa ita kodar illa sosai. So shi yasa yake da kyau lalle mutane su ringa zuwa ana dan bincikan lafiyarsu, ana yi musu gwaje-gwaje na jini da na musamman na jini da na fitsari, ana ganin ko suna da matsala da ta shafi koda din, saboda ba za ka gane ta hanyar waɗannan alamun da na faɗa ba. Yayin da mutum ya fara ganin waɗannan alamun, to ita kanta kodar ta riga ta samu illa kenan sosai. A yawanci za ki ga alamun sun haɗa da kamar yawan jin amai da koyin amai ɗin kansa, da rashin son cin abinci, da abin nan nauyin jiki, da irin yawan bacci ko kuma rashin bacci ɗin kanshi, da kuma kamar fitsarin mutum ya canja ya ragu, kaga mutum baya iya fitsari da yawa. Akwai wani zubin zaki ga idan abin ya tsamari sosai, shi kansa hankalin mutum yakan dan gushi, da kuma kamar mutum ya ji kamar yana yawan yin me ake ce mishi ne shakuwa, da kuma ciwon, da kuma kamar kaikayi na jiki ne sanani sosai, shi ma dukkanin alamun sa ne. Sannan kuma akwai wani zubin babban alama kuma zaki ga kumburi na kafa yawanci. Ko kaga ya taso tun da kafar ma, kumburi dai na jiki dai in general ya fara, ya taso maybe ko daga ciki ko daga kafa ko daga fuska, amma mafi yawanci ya fi farawa daga fuska din. So akwai waɗannan su ne alamunta. Abubuwan da suke janyo ta kuma suna da yawa, ko kuma nace abubuwan da za su iya janyo mutum ya samu wannan cutar. Akwai kaman masu ciwon diabetes, duka kalolin diabetes suna iya samun wannan cutar. Masu suna iya samun matsala a kodarsu, masu ciwon hawan jini su ma suna iya samun matsala a kodarsu. Akwai kuma sauran cututtuka wanda suke haifan mutum ake yi da su, kamar irin su polycystic kidney diseases, da kuma kamar misali idan ya kasance mutum ya sami matsala ta duwatsu a cikin hanyar fitsarin shi, ko ya kasance hanyar mafitsara ko kuma hanyar fitsari tun daga kan abin da ake kira ureter, lokacin da yake ɗauko ruwa daga kuma ce fitsari daga cikin kodar zuwa cikin bladder. Waɗannan abubuwan dukkanin su idan aka samu toshewa a tattare da su zai iya janyowa ita kanta kodar ta zama ba ta yin aiki. Akwai kuma yawan ciwuka, misali na kidney infection ko kuma infection na sauran urinary tract, duka waɗannan abubuwa ne wanda za su iya abin nan ɗan mutum ya samu ita cutar ciwon koda. Sai kuma wasu abubuwa da yake misali kaman masu ƙiba, za ki ga suna yawan samun cutar. Sannan kuma akwai idan mutum ya tsufa, shi ma zaki ga yana da high risk na ya samu wannan cutar. Akwai kuma wanda misali a family din su ko a cikin danginsa, misali mahaifin mutum ko mahaifiyarsa ko kakansa ko kakarsa tana da wannan cutar, to shi ma alama ne da ya kamata ya kula sosai, ya nemi a yi gwada shi. Sai kuma shi kan zaman ka bakar fata, shi ma wani abu ne, dalili ne da zai sa iya cewa ya kamata ka bincika ka gani ko da yaushe kana duba lafiyar kodarka. Waɗannan su ne dai alamunta gaskiya.
To likita, ka yi magana cewa kuma dama ana faɗa cewa tana da alaƙa da ciwon suga, kaman wani hanyoyi ne, kaman masu ciwon suga wani hanyoyi ya kamata su bi domin su kare kansu kada ya kai su ga kamuwa da ciwon koda ɗin?
Eh gaskiya hanya na farko shine kula wa asibiti ana bincika mutum ana bincika yawan jininka yayyaki yawan sugar din jininka yayyaki kana karban magunguna idan mutum yana da ciwon yanzu da yawanci zaki samu akwai da masu ciwon diabetes da yawa masu ciwon sugar da yawa kuma suna da ciwon hawan jini to shi kana zuwa ana auna jinin naka ana saboda kin ga shi kansa hawan jinin zai iya janyo mutum ciwon sannan kuma ita diabetes din za ta iya janyo mutum ciwon sannan to kin ga idan mutum yana duba zai gane me yake faruwa zai iya gane cewa ko kodar ta samu lafiya tana da matsala ko kuma ba ta da matsala sannan kuma mutum ya kiyaye abubuwan da za su iya kara masa wannan dan matsalar kodar kamar misali kin ga shan sigari taba ita ma tana daga cikin dalilan da yake janyo mutum ya kamu da ciwon koda mutum ga mutumin da yake da diabetes karin dalili ma kenan na cewa lalle ya daina shan taba sigari so waɗannan duk abubuwa ne wanda mutum zai iya kula da su
Dokta, wane hanyoyi ya kamata kaman masu ciwon me ya kamata su bi kaman yanayin cin abinci da kula da lafiyar su ya ya kamata su kaman yanzu in sun tashi wanda za su samu kada ya kai su ga cewa kidneys din sun daina aiki shi koda wanda ake cewa kidney failure kaman yanzu in sun tashi na da ciwon koda me ya kamata su yi don su samu su shawo kan ciwon
Eto farkon abubuwan da mutum ya kamata ya yi abu na farko shine mutum idan ya tabbatar an samu masa yana da cutar ko kuma kana da abin nan din wannan risk factors din da na faɗa da suke janyo cutar lalle mutum ya ringa kula da zuwa asibiti ana bincika shi sannan kuma mutum duk maganin da zai sha musamman magungunan gargajiya din nan dama kamata a ce kwata-kwata mutum ya hakura da su saboda gaskiya baka san irin abubuwan da aka hada su da shi ba saboda haka magunguna da dama za su iya lalata koda su kansu shan maganin gargajiyan ma barkatai shi kansa zai iya lalata kodar ballantana kuma mutum yana da ita ya ci gaba da shan su so kuma magungunan turawan su ma musamman irin magungunan da suka shafi maganin ciwon jiki shi ma mutum dole sai ya lura sosai ya duba kwalin maganin ya ga me aka rubuta sannan kuma ya kasance likitan ya rubuta masa maganin ya sha sannan zai sha in ba haka ba shi kansa yawan shan wannan magungunan barkatai zai iya kara lalata ita koda din sannan kuma mutum ya lura da yin kaman exercise da cin abubuwan da ba su janyo masa karin kiba sosai ba sannan kuma shi daina shan sigari da sauransu duka waɗannan abubuwa ne da za su taimaka again kuma ya kamata lalle dai a kula dai da zuwa asibiti din ana duba lafiyar mutum
to likita kamar yanda kai magana masu shan sigari suna za su iya kamuwa da cutar koda to akwai irin wannan sigari din yanzu sabuwa da aka yi wanda ake cewa e-cigarette wannan electronic da kuma irin su shisha din nan su kuma to su ma za su iya sa mutum ya kamu da cutar koda
eto gaskiya su ma har yanzu ana tabbintike akan illolin da suke kuma mafiya yawanci za ki ga illolin da suke iya janyowa suna iya janyo illar mafiya da ta kai musamman ita shisha sukan iya janyo illa wasu ta wuce karfin illar ma da ita sigari za ta janyo saboda adadin da mutum yake sha a irin wannan din yana da yawa saboda haka akwai bincike da dama wanda suka nuna cewa ita wannan e-cigarette din kuma ce kaman shisha tana da illa ita ma kanta saboda haka ba za a iya cewa ba ta da illa kwata-kwata ba
to likita
akan ciwon koda din da kuma dukkanin sauran cututtuka ma
kada in katse kaman fara samun kira ne kada mutum ya musu kati daga wannan daga assalamu alaikum
wa alaikum assalam barkanku da aiki
barka ka dai wa ke magana
sunana Alhaji Kabiru Highlander daga Jos
to mallam Kabiru ga likita nan kai tsaye
alhamdulillah tambaya ta ga likita ita ce an ce koda kala guda biyu ne kuma har ta kai wayansu suna ba da tasu to ina ya rayuwar mutum za ta kare da wanda yake da guda biyu da kuma wanda a ce ɗaya ne da shi ya rayuwarsu za ta kasance so duk da yamin bayani taimakon Allah kuma Allah ya kara ɗaukaka da take
amin ya Allah bincike da ya nuna gaskiya kamar wanda suka ba da kodar su misali lafiyar mutum lauya ɗauke koda aka bayar kuma dama kafin ga bayar mutum za a duba a ga cewa yanayin lafiyar mutum take in the long run babu wani ba za a ce kwata-kwata babu illa na da ƙarshe ba amma dai illar bata kai amfanin daukan kodar mutum ya bayar ba, saboda haka mutum kodarsa guda ɗayan za ta yi amfani, za ta iya masa amfani kamar yanda mai koda guda biyu yake da ita zuwa wani lokaci.
To, ga wani kira nan daga Patiskum. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, barka da yamma.
Barka ka dai, wa ki magana?
Gambo ba da fata.
To, alhamdulillah, mun gode Mallam Gambo, ga likita nan kai tsaye.
Muna wa likitan barka da zuwa nan fili ne albarka.
Barka dai. Gaskiya wannan dole sai ka je asibiti, saboda abin da yasa akwai dalilai da dama da suke janyo zafin kafa, wanda a ciki akwai misali kamar masu diabetes sukan yawan samun irin wannan zafin kafa din, da akwai kuma misali wata kila ya tare jijiyoyin da suke bada sako a cikin wannan wuraren kafan, shi ma zai janyo zafin kafa. Saboda haka gaskiya dalilan suna da yawa, sai dai mutum ya je asibiti an bincika masa sosai.
To, ga wani kira
nan.
Mun gode. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Barka da shigowa wannan shiri na.
To, barkanku dai, barkanku dai. To, kai tsaye kuna magana da Ibrahim ne Azurfa, ina kiran ku ne daga jihar Yobe a garin Damaturu.
To, Mallam Ibrahim, ga likita nan tare da mu.
To, gaskiya likita ya yi bayanai masu muhimmancin gaske, amma dai ina tambaya guda ɗaya da game da shi cutar koda. Kasancewar na ji likita ya yi bayanansa, amma kuma ban shi bayani ne cewa to likitan da shi ne akan cewa wani nau'ikan abinci idan mutum yana da amari da shi da wuri cutar koda ta kama shi.
Okay,
yawa in likita ya sance ne wani nau'ikan abinci idan mutum yana amfani da su zai iya kamuwa da cutar koda.
Bara na gyara tambayar inda wannan din yake shine wannan kuma wani irin abu mun tuna ne mutum zai guje su musamman idan yana da ciwon koda, saboda yawanci abin da yake da gishiri da yawa, abin da ake kira high salt diet, yana daga cikin manyan dalilan da yake janyo ciwon koda, ta hanyar ƙara wa mutum yawan ruwan da yake jikin shi, ya ƙara wa kuma ita kanta kodar aiki. Saboda haka duk wani abin da yake da gishiri da yawa a cikin sa, gaskiya kamata ya ce mutum ya hakura da shi, musamman irin kayayyakin abin da ake irin fast food din nan da muke da su, abincin da kuma irin abubuwan da suke a cikin gwangwani, abincinan gwangwani da sauransu, duka waɗannan abubuwan za su iya ƙara, za ka gan suna da gishiri da yawa, saboda kamata ya mutum ya guje su. Shi kansa kuma irin kamar nama da kayan cheese da sauransu abubuwa ne wanda suke suma, ya kamata a ce mutum ya rage wannan ɗinsu, ya rage cin su, musamman idan yana da wannan ɗin koda ɗin. Sannan kuma abubuwa masu potassium irin su kamar ayaba, kamar irin su dankali, kamar irin su alayyahu, kamar irin su tumatir, za ka suna da potassium mai yawa, to su ma ya kamata mutum ya rage cin su. Kamar irin su cabbage da su carrot duk ba su da wannan potassium din mai yawa. Sannan kuma mutum ya rage ala adadin protein din da yake ci, amma waɗannan duka abubuwa ne wanda sai mutum ya nemi abubuwan da ake kira dietitian, su za su faɗa maka adadin, saboda kada ka ci ya kaɗan ko kuma kada ka ci ya yawa, sai an duba an gaya yanayin jikinka yake, sannan sai a faɗa maka a ce daidai kaza ya kamata ka ci da kuma na adadin abu kaza, ko kuma kakka ci na adadin abu kaza.
To, likita, ga wani kira nan ma. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Salamu alaikum.
Barka da shigowa wannan.
Yauwa, to alhamdulillah. To da farko ina yi ma abu Dr. Maraba
wannan shigowa. Inda kake kamar akwai ɗan hayaniya, ka ɗan matsa ka ɗan.
To alhamdulillah mama na Hawwa sannu ku da kokari yanzu kuna ji na daidai ko
eh muna jin ka daidai ga kuma likitan ne shi ma yana saurara
to gode to gaskiya ina gaida likita
na'am
to garba suna na garba sale likitan radio ne amma na garin Abu Abundo man jihar Nasarawa to anan tambaya na shine likita da yake mu mutanen kauye akwai wani sanarwa da ake mana game da ciwon koda sai a ce wai ai shi ainihin ciwon koda ko ciwon hanta an kana shan rake da yawa zai kawo maka sauki sai kana ta tura mutum rake har ma aikawa ake inda ba rake sai an je an nemo to na farko kenan na biyu mu mutanen kauye wani mataki ne zamu dauka na rigakafi don naji ka kikirga abinci da ya dace mu ci da wanda bai dace mu ci ba kasan mu mai biri yawa zaka samu irin waɗannan abinci shine muke take cikin mu da shi to a gurguje anan shine zan yi korafin da cewa hukumomin mu su hada kai da ku a shiga ana sanar da mutane ana wayarwa da al'umma kai wajen irin abincin da mutane za su ci da irin abin da za su sha domin samun ainihin garkuwa da kuma samun ainihin rigakafi ga wannan ciwo na gode doctor a tashi lafiya Allah kuma ya saka muku da alheri
ko dai maganar rake yawanci wanda ake so su ringa shan abubuwa mai shuga da yawa shine masu kamar ciwon hanta amma ba wai masu ciwon koda ba masu ciwon hanta su ne ake bukatar su yi wannan kuma shi ma ba wai barkatai haka yanda ake wannan ba dole shi ma da akwai adadi da za a ce mutum ya kamata ya yi amfani da shi amma idan recommendation ne wannan ce wannan ne na likita ne ba da wannan to sai a yi amfani da shi daga abu na biyu kuma shine magana da muka yi na kayan abincin da ya kamata a ci da wanda bai kamata a ci ba idan zan yi magana akan abu ɗaya da ya kamata lalle mutane su kula da shi shine maganar gishiri din nan abinci mai gishiri duk wani abinci mai gishiri gaskiya kamata ya mutane da masu lafiyar ma da masu kodar masu ciwon kodar da marasa ciwon kodar sai sun yi a hankali da shi saboda illar da yake janyowa a jiki to wannan dai shine lokacin da zan bayar akan maganar da ya bayar
to likita ai wannan kam ko ne nan ma ina son gishiri sosai kana magana da kallon Zara to ga wani kira nan daga Lagos assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke kan layi
to Hamza ne Hamza don gare ka daga Lagos
to mallam Hamza ga likita ne yana sauraron ka
to wai nace likita ina so ma likita tambaya wai idan ka je wajen doktoci nan asibiti dole wai sai an tambaye ka cewa wai me yake aikin ka wannan kaida ne sai an tambaye ka wannan tukunna kafin a duba ka ko kuma wani abu ne da wai
aito aikin mutum yana da muhimmanci ai a sanin wani irin cuta ce za ta kama shi akwai misali ayyukan da suke za suna da alaka kuma na cututtuka da suna da alaka da ayyukan da mutum yake da aikin da mutum yake da shi suna da yawa kuma ba daya ba biyu ba to kaga ya kamata shi yasa ake tambaya dole sai an tambaya an ji menene aikin mutum tun yana taimakawa wurin likita ya gane wani irin cuta ne yake kama yake tare da mutum
to mallallah tashi lafiya
to likita mun rufe layi yanzu zara kina da tambaya
akwai wani ni duk an samu tambayoyi na
to likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri Allah ya kara basira
assalamu alaikum
wa alaikum assalam to jama'a kun ji bayani daga bakin likita yanzu bari mu dan shakata kadan
idan na faso ta aita tiyanta da akashi in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fusa toto mu ma mu dau da mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya
mece To madalla to jama'a duka nan dai lokaci ma ya halin shi anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Daniel Brown da engineer mu da Zara Aminu Fage ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe insha Allah za mu sake kawo muku wani sabon shirin namu na yau da gobe shirin matasa a ci gaba da sauraron wannan waka
jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna hakin ka ka zo ne masu kifara'a samalin wiya idan sun ga mata ka ki harkunni jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina